إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته daren juma'a daren 16 ga watan Rabi'ul Awwal shekara ta 1443 bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama wanda ya dace da lissafin 21 ga watan Oktoba na shekarar miladiya ta 2021 wannan shine darasi na 16 cikin jerengen darussa daga lissafin Ma'alimus Sunna An-Nabawiyya wanda Malam Salih bin Ahmad Ash-Shami ya tattara muhimman hadisai na sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama daga littafai manya-manya guda 14 muna ma wannan karatu take da cewa taqribus sunna baina yadayil umma kusanto da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama zuwa ga al'ummarsa idan ba manta ba a darasin da ya gabata mun fara karatu a cikin wannan mashahurin hadisi wato hadisu Jibril wanda sayyidina Jibril alaihi salam ya zo gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya mishi tambayoyi akan menene musulunci menene imani menene kyautatawa da kuma bayani akan koyaushe ne tashin alkiyama da kuma batu game da wasu daga cikin alamomin tashin alkiyama wannan hadisi mun ji irin darajar da yake da ita a cikin duniyar ilimi ta sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kuma mun ji bayani akan wasu gabobi a tattakaice daga cikin ababen da hadisin ya kunsa mun tsaya a daidai gabar da yake cewa wato ya bashi amsa Nabi sallallahu alaihi wasallama ya ba wannan mala'ika mai girma Jibril alaihi salam amsa game da menene imani a inda ya bayyana masa cewa imani shine kai imani da Allah Ubangiji madaukakin sarki kai imani da mala'ikun Allah cewa bayin Allah ne masu yi ma Allah hidindimu wanda Allah ya zayyana musu sannan ba wanda ya san iyakar su sannan kuma ba sa haihuwa ba sa aure kuma ba sa saban Allah sannan imani da tafan Allah wanda ya saukarwa annabawa da manzanni da kuma imani da su kansu manzanni din alaihim salawatullahi wa salamuhu da kuma bayani game da cewa wajibi ne musulmi kafin ya zama cikakken mu'mini ya kasance yayi imani da ran tashi alkiyama kuma yayi imani da kaddara ta alkhairi ko akasin haka duk waɗannan mun dan ci daga cikin bayanai game da su zamu tashi a inda yake qala fa akhbirni anil ihsan sai wannan bawan Allah ya ce fa akhbirni to kabani labari anil ihsan game da menene ihsani qan sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce masa an ta'budallaha ka'annaka tarah fa in lam takun tarah fa innahu yaraka kyautatawa ihsani a musulunci shine an ta'budallaha ka'annaka tarah ka zam kana bauta wa Allah kamar kana ganin sa fa in lam takun tarahu duk da yake kai baka ganin sa to ka sani cewa fa innahu yaraka shi Allah subhanahu wataala yana ganin ka ya kai bawa wannan gaba zuwa nan shine Imam An-Nawawi yake cewa wa hadha al-qadaru min al-hadithi aslun azimun min usuliddin wannan gabar a cikin hadisin ka'ida ce muhimmiya daga cikin ka'idojin shari'ar musulunci yace asali ne mai girma daga cikin tuwasan musulunci wa qa'idatun muhimma min qawaidil muslimina wa umdatis sadiqina kuma ka'ida ce muhimmiya daga cikin ka'idojin da musulmi suke aiki da ita kuma dogara ta as-siddiqin wa bughyatis salikina kuma abin neman masu bin tafarkin Allah wa kanzul arifina kuma wani abu ne mai daraja wata taska ce mai daraja agun masana Allah wa da'abus salihina da kuma wato abinda bayi nagari suke kai kawo a kansa wa huwa shi wannan hadisi inji nawawi min jama'a min jawami kalimihi sallallahu alaihi wasallam daga cikin gundarin zance na manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam musamman ita wannan gaba yake nuni zuwa ga muhimmancin kyautata bauta ga Allah da halartowa a zuciyarka cewa wannan abu da kake yi fa sawa'un bauta ne sawa'un mu'amala ne aiki ne na gaskiya ko rashin ta to ka sani fa Allah yana ganin ta to in zaka bauta wa Allah ka tabbatar Allah yana ganin ka ala yadhunnu ulaika annahum mab'uthun ma'ana waɗannan mutane ba su san za a kashe su bai alam ya alam bi anna Allah yara kai baka san Allah yana ganin ka ba duk abin da zaka yi ka dinga halarto da wannan to musamman kuma ibada zaka yi wa Allah ibada to dinga halartowa da shi a cikin zuciyarka cewa Allah fa yana ganin ka kana wannan ibada wannan zai taimaka maka wajen ikhlasi da kyautata ibadar da yin ta yadda ya dace qala sai yace fa akhbirni anis sa'a wa ka bani bayani game da tashin alqiyama qala sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace mal mas'ulu anha bi a'lama min as-sa'il wanda ake tambaya bai fi wanda ya tambaye shi sani ba wato wannan gaba tana nuni zuwa ga muhimmancin idan aka tambayi malami abinda bai sani ba kawai ce bai sani ba ka duba girman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da girman ilimin sa wahayi ne amma idan an tambaye shi wani abu yace da ni da kai babu wanda ya fi wani sani malamai suka ce daga cikin fa'idar da ke wannan gaba shine malami bai bada fatawa ya koyi cewa ban sani ba idan bai sani ba kada ya ji nauyi ko ya ji kunyar fadan bai sani ba babu shakka batu game da tashin alkiyama al'amari ne mai girma gaba kamar da Allah ya kira shi annaba'il azim amma yatasaaluna 'anil naba'il azim akan me suke tambaya akan al'amari mai girma dan haka zaka ga a cikin alqur'ani Allah ya yi maganganu da yawa akan tashin alkiyama akan bayanin abin da zai faru akan sunayenta da siffofinta wanda wannan kadai ya isa dalili akan muhimmancinta an kira ta al-haqqa an kira ta abamatul kubra an kira ta al-qari'a sunaye iri daban-daban wanda suke nuni zuwa ga al-hawl zuwa ga tashin hankalin da yake attached to wannan event din kuma hatta shi kanshi sunan da ake ce mata shi as-sa'a wanda shine sunanta na yanka dalili ne akan tabbatarta dalili ne akan lalle da gaske ne za ta faru haka kuma wannan lafazi na as-sa'a ya maimaita a cikin alqur'ani wajen dozo uku an maimaita shi da siffa daban-daban inna allaha indahu ilmu sa'ati wa yunzilul ghaib irin fadin wa yas'aluka anis sa'ati ayyama mursaha ar ayyama mursaha ayyana mursaha yas'alunaka anis sa'a qul inna ma ilmuha inda allah wa ma yudrika la alla sa'at takunu qariba fa hal yanzuruna illa an ya'ti an ta'tiyahum sa'atu illa sa'ata qul yanzuruna illa sa'a da irin gasunan da yawa inna sa'ata atiyatun la rayba fiha suna nan burjika cikin alqur'ani dan nuni zuwa ga muhimmancin ta ana ta tambaya akai yas'alunaka ka annaka hafiyun anha Allah ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sa tambayarka kamar ka san ilimin ta ka koyi alhafi shine alalimu bishai kamar kana sane ne kake fadi dan al'amari ne mai girma kuma al'amari ne wanda babu shakka zai faru amma Allah subhanahu wataala ya bar ilimin ga kankin kansa sai dai ya sanya mata alamu shi za Allah ya ce alunaka anis sa'ati ayyana mursaha qul innama ilmuha inda rabbi Allah ya ce suna tambaye ka ga matashi alkiyama ayyana mursaha ay mata waqtuha mata hudufa yasha za a yi ta Allah ya ce qul ka ce musu ilmuha inda rabbi ilimin tashin alkiyama yana wurin Allah ubangiji na la yujalliha liwaqtiha illa hu Allah baya bayyana da lokacin ga kowa sai shi kanshi kamar da yake inna Allah indahu ilmus sa'a la yujalliha ay la yuzhiruha li ahadi Allah yace saqulat fis samawati wal ard. Labarin lahira yayi nauyi, labari ne mai girma, wato labari ne wanda ya tashi hankalin kowa, labari ne wanda kowa ke da interest akai. Fis samawati wal ard, a cikin halittun sama da na ƙasa, kowa yana so ya san yaushe ne. Allah yace la ta'tikum illa baghta, ba za ta zo muku ba face a afke, ba za ku taɓa shirya mata yadda kuke tsammani ba, duk da alamun da aka nuna musu. Sannan Allah ya ƙara cewa yas'alunaka ka'annaka hafiyun anha, jibi maimaitawa dan ƙara girman abin, suna ta tambaya ka kamar kana ɓoyewa. Qul innama ilmuha inda Allah, Allah ya kamar yadda ya ce ilmuha inda rabbi, sai ke cewa ilimin ta na wurin Allah ubangiji na, walakin aksarun nasi la ya'lamu, tafiyo mutane ba su san abin da suke ba. Allah ka tsare. Wannan na ji sutul a'rafi kenan ko, akwai irin su da dama. Dan haka Allah yake cewa yawma tarawnaha, ran da za ku ga alkiyama, tazhalu kullu murdi'atin amma arda'at, duk wata mai shayarwa za ta ruɗe ta fita batun abin shayarwarta. Wata da kullu zati hamlin hamlaha, duk mai ciki a ranar za ta haife cikin ko lokacin haihuwar shi bai ba. Allah ya ce wa taran nasa sukara, za ka ga mutane gaba ɗaya suna tambele kamar sun sha giya. Allah ya ce wa mahum bi sukara, kuma wallahi ba giya suka sha suke maye ba, walakinna azaballahi shadid, azabar Allah ce take da tsanani. Irin waɗannan jama'a suna nan da yawa da yawa a cikin Alƙur'ani. Saboda yadda mutane suka damu da al'amarin tashin alkiyama, shi ta Allah ya ta kwatanci, ya ta bayani, ya ta nuna musu shirya, sannan kuma ya yi ma mutane kwatancen abin da zai tabbatar da akwai ta a duniya. Tun a nan duniya Allah ya nuna wasu ayoyi da suke tabbatar da lallai akwai tashin alkiyama. Allah ya yi istisna'in tsarin da ya tsara duniya na tada matattu, dan ya tabbatar da mutane da haka. Ashabul Kahfi, Allah ya kashe su ya raya su. Uzairu, Allah ya kashe shi ya raya shi. Wannan dabbobi da Annabi Ibrahima ya kashe su, ya dandaka namun su, ya raba shi gida hudu, Allah ya sake raya su. Jakin Uzairu, Allah ya raya shi. Annabi Isa, Allah ya ba shi dama yana raya matattu. Duk waɗannan istisna'at ne, dan Allah ya nuna mutane cewa da gaske fa yake. Ko mun gani, in ba su yarda da labarin ba to su gani da idonsu. Sannan Allah ya sake cewa ya ayyuhan nasu in kuntum fi raibin min alba's, kai mutane idan kuna shakka ne game da tashin alkiyama, to kalli kanku. Fa inna khalaqnakum, mun halicce ku min turabin, Adam mahaifinku daga ƙasa, thumma min nutfatin, sannan muka zo muka halitta ƴaƴan shi daga ruwan maniyyi, thumma min alaqatin, maniyyi nan ya juye zama gudan jini, thumma min mudghatin mukhallaqatin wa ghayr mukhallaqatin, sannan ya juye zama gudan tsoka wadda in mun so mu halicci rayuwa daga gare ta, in ba mu so ba a barar da ita. Mukhallaqatin wa ghayr mukhallaqatin, idan Allah ya ce wa nuqiru fil arhami ma nasha'u ila ajalin musamma thumma nukhrijukum tifla, wanda mun ga dama mu tabbatar da shi a cikin mahaifa zuwa kwanakin da mu ne muke kirga su, mu muka san adadin kwanakin. Allah ce summa nukhrijukum tifla, sannan mu fushe ku a matsayin dan jinjiri, shine tiflu. Allah ya ce summa litablughu ashuddakum thumma litakunu shuyukhan wa minkum man yatawaffa wa minkum man yuraddu ila ardil umri likai la ya'lama in ba'da ilmi shay'a, wani Allah ya bar shi ya girma, wani har ya tsufa, wani Allah ya kashe shi kafin ya kai girman da tsufar, wani Allah ya bar shi har sai ya tsufa ya dawo abin da ya sani da ya dawo ya manta. Allah ya sake yin kwatance ya ce wa tarar arda hamidat, irin haka kuma za ka ga ƙasa ta bushe ta yi ƙayau ƙayau. Fa idza anzalna alaiha alma'a ihtazzat wa rabat wa anbatat min kulli zawjin bahij, duk wannan kwatance ne Allah ya kai mutane don su gani, don su tabbatar da gaske ne. In ba su kalli waƙi ba, ma'ana in ba su yarda da ayoyin Allah ba su kalli waƙi. Shi sa tun kafin musulunci dukkanin kafirai da maguzawa sun san akwai mutuwa, ba Qur'ani ne bai fara ambata ba, kuma suna da tunani akan to in an mutu ina ake zuwa. jihuwakan wannan mawaki na jahiliya da yake cewa fi dhahibin al-awwalin min al-quruni lana basair lamma ra'aytu mawaridan lil-mauti laysa laha basair wa ra'aytu qaumi nahwaha yamdi al-asagir wal-akabir la yarji al-madi ilayya wa la min al-baqina ghabir ay kuntu anni la mahalata haythu sara al-qaumu sa'ir yace mutan da suke wucewa kullun wannan ya mutu wannan ya mutu akai wannan yau gobe akai wannan wanda akai yau gobe shi gobe akai wanda suka kai shi yace wannan yayi shi mutane abin daukar izina yace naga mutuwa ko ta ko ila ka gangara ko zaka tafi zuwa ga mutuwa kuma naga da manya da yara duka wanta kyali yace to dan haka na yadda cewa nima inda ƴan uwa na suka tafi nan nima can nan ba shi na yadda cewa zan mutu kisa babu yaqini mai ban mamaki kamar mutuwa kamar yadda larabawa suke cewa al yaqinu al ashbahu bishak mutuwa gaskiya ce amma kowa yana jin kamar ba da gaskiya bane sai ta kawo kanshi Allah ka tsare mu ta kashi sa anan ma bayan da akai tambaya akan wannan muhimman abubuwa tambaya akan musulunci tambaya akan imani tambaya akan ihsani wanda su ne matakan addini kaga ya fara da tambaya akan musulunci ya tambaya akan imani ya tambaya akan ihsani wanda yake da alaka da sauran da wadannan guda biyu tambayar shi ta gaba shine yace mas ai anissa game da tashin alkiyama saboda muhimmancin ta da bala'in da ke jiran mutane a ranar Allah ka tsare Annabi sallallahu alaihi wasallam yace wanda ake tambaya bai fi wanda ya tambayar ilimi ba game da tashin alkiyama sai yace fa akhbirni an amaratiha ka bani labari game da alamomin ta amara hiya al-alama qala nabi sallallahu alaihi wasallam yace anta lidal amatu rabbataha wa anta al-hufata al-urata al-alata yace anta lidal amatu rabbataha za a wayi gari kaga ku yanga ta haifi uwar gijiyarta wannan haka ake fasara shi a islamiya ko al-ama ku yanga concubine wato baiwa ta mace talidu anta lida ta haifi al'amatu ku yanga rabbataha uwar dakin ta malami fi fassara akalla guda hudu ko biyar game da wannan wajen me ake nufi da shi wasu suka ce abinda ake nufi shine ya uwar musulunci zai fadi hawayi gari wato mace wadda ba balarabiya ba ta haifi da balarabi saboda mijinta ko mai gidanta in bai wace balarabe wasu ma suka ce za a wayi gari bayi za su haifi ƴaƴan da za su zama sarakuna wannan kuma duka ya faru wasu ma suka ce ana burma a'a wato za a wayi gari masu mallakan bayi mata su dinga sai da su bayan sun haihu da su wannan kuma shari'a ta yi hani game da haka wasu ma ce a'a abinda ake nufi shine ƴaƴa za su kai matuƙa wajen butulce ma iyayensu har su zama kamar sarakuna akan iyayensu suna sa iyayensu aiki da hidima iyayen na jin tsoron su yadda talakawa ke tsoron sarakuna kuma kaga wannan abu ne shi ma da ana ganin sa kaga iyaye suna jin tsoron su mai yansu fada iyaye suna bin din ra'ayin iyayensu ba sa so su ji tak game da iyayensu in aka taba musu ƴaƴa a makaranta ko a makwabta to an shiga tashin hankali da fitina wannan wasu suka ce ma'anar shi kenan wasu kuma suka ce ainihin wato za a wayi gari ana mu'amalantar ƴaƴa mata da wulakantawa wanda kuma ƴaƴa mata dukkanin su a matsayin iyaye suke ga maza kuma din da kaga namiji mace ta haife shi to mutane su dinga wulakanta mata da iyayensu da ƴaƴansu mata da matayensu na aure ta su taulakanta su wannan dai yana da gaskin fasara da ake ma'ana anta lidal amatu rabbataha da gaskin amaratu sa wa anta al-hufata al-urata maza ka wayi gari kaga talakawa al-hufat ma siyawo babu takalmi alama talauci a ce mutum bai da takalmi da zai saka yana ta yawo haka kafa babu takalmi alama talauci al-urata wanda suke yawo kusan kace tumbur suke ma'anan urata anan wato wanda ba su da wadatattun sutura sutura bata wadace su ba ko dai saboda matsayin sutura ko saboda tsufa da yagewa da lalacewa kamar ba su san yustura ba ba wai tsirara zindir haihuwar iyayen sa ake nufi ba ri'a'a ko ru'a'a da ana karantawa ri'a'a ayman ra'un kasara al'ala talakawa marasa abin hannu sune al'ala alfuqara ru'a'a ko ri'a'a ri'a'a sha'i masu kiwon raƙuma ma'ana masu yi masu kiwo ana biyan su ba wai sune masu arzikin kiwon ba domin kace masu arziki na raƙuma yayi contradicting kuma talauci amma dama a sunnar rayuwa galibin wanda ke bin bayan shanu ko raƙuma yana kiwon su ba dukiyar su bai ko kamar gado ne da ake mishi kirari da cewa madaukin ka baya hawanka kaga ga mutum da gado a katu dan dako ne wanda yake ya bai dauko shi ko to an ga mutum yana kora shanu da yawa haka ko awaki to lalle ba nashi bane me su yana ta a cikin gida yana shan labeyen madara ko yana jiran dukiyarsa ta dawo naka talakawa marasa abun hannu marasa takalmi marasa sitira wanda suke aikin kiwo an yi misali da kiwo ne saboda lokacin yana daga cikin ayyukan da aka san talakawa suna yi ta kire ne sai a ce faskare ko kwadago ko rab makamancin haka yace ya tatsawaluna fil bunyan suna ta gogoriyan tsawaita gine sun dawo sun yi arziki ke to wani abin lura anan jama'a shine duk abin da aka ambata anan yana daga cikin alamun tashin alkiyama zamu zo mu je a can gaba izai mana magana akan kitabu as-sa'a ko abwabu qiyamis sa'a to anan zai magana akan ashratus sa'a zamu ji maganganu da yawa akan su da hadisi da yawa Allah ya kai mu muna raye insha Allah zamu ji nan ku sani a cikin wannan kitab dai na aqida amma dai ana raba alamun tashin alkiyama zuwa gida biyu akwai alamatus sa'a al-kubra akwai alamatus sa'a as-sughra akwai kanana akwai manya maka ce manyan malamai suna nufin alamun tashin alkiyama waɗanda da zaran sun faru to kiyama tana gab sosai da sosai gab din da yake kasa da shekara ɗaya ina wata mun gane akwai kuma alamatus sa'a as-sughra wanda wata na iya faruwa tun fiye da shekara dubu kafin tashin alkiyama domin shekara dubu a rayuwar duniya ba komai bane daka daga cikin alamatus sa'a akwai aiko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kaga koyi an fi shekara dubu da aiko shi akwai kisfewan wata qur'ani ya ambata ikhtarabat as-sa'atu wa shaqqa al-qamar shi ma ya faru ne tun annabi yana makka akwai isra'i da mi'raji shi ma daga cikin alamatus sa'a akwai ainihin abubuwa da dama rigingimin da sahabbai suka yi a bayan su ya daga cikin alamatus sa'a samuwar sarauta a canza ta daga halifancin musulunci yana cikin alamatus sa'a ga sunan ne iri daban-daban to idan aka duk abin da aka ambata okay waɗancan da ake cewa manya ana lissafa su daga 7 zuwa 10 mafi karancin su a ce 7 ko a ce 10 su ne wato tun daga kan bayyana ya jujuwa majuju da dujan annabi Isa mahdi al-muntazar dabbatul ardi da kuma khurujul shamsi min maghribiha wato fitowar rana daga yammacin ta da kuma al-khasfu wal maskhu Allah zai dinga kisse mutane suna cikin sako za a juye halittar su ta koma bure ko jakuna za a yi wannan ko kuma a yi musu girgizar ƙasa benan da suke ciki da hoton din duka ya ruguje wannan ma yana ciki da kuma fitowar wata wuta mai yawa daga Yaman ta dosa halaka mutane da kuma fitowar ainihin wato wani babban dutse na zinare daga tekun fasha duk wannan sa cikin hadisi za mu zo mu ji su a gaba ba sai mai tafsirin sa anan ba da kuma dabbatul ardi to waɗannan su ne 9 ko 10 kuma kamar haka waɗanda ake ambata a matsayin ashratu sa'a al-kubra wanda da zaran an gansu to wanda duk ya gansu to ya makara al'amarin cikawa da imani sai dai wanda Allah ya tsarta da shi wanda duk ya ga waɗannan to lokaci ya kure mai ba dan kankani sai yadda Allah ya dishi domin dama annabi ya ce kiyama za ta tashi ne babu sauran mutanen kirki a duniya da zaran waɗannan bala'o'in sun fara bayyana duk wani mutumin kirki Allah zai aiko da ta iska ta ainihin wato ya shaƙe ta sai ta tafi da rayuwarsa shikenan sai ya mutu sannan kuma Allah zai dauki alqur'ani daga duniya za a waye gari babu wanda yake karanta alqur'ani ko da Fatiha za a waye gari duk qur'anin da yake rubuce ya zama blank empty pages babu komai a cikin sa wannan yana daga cikin asharatu sa al-kubra Allah kaka bari mu gansu to dan haka a wata ka'ida muhimmiya da ya kamata mu fahimta nan ita ce duk abin da aka ambata a matsayin asharatu sa'a mu kiyaye to abin yana cikin munanan abubuwa ba yabo bane sai an alakanta abin da yabo a cikin riwaya kamar me ne kamar cewa karshen duniya za a samu wasu mutane marasa yawa masu riko da addini aljamaa ko qaifatul mansura kuma kamantar su kaga yanzu an yaba musu cewa wanda ya riko da addinin sa a ƙarshen duniya zai zama kamar wanda ya riko da jangarwashi to inda baka ji an yi wani yabo ba to al'asli shine abin ba abin arziki bane a ce kai kai da yana faruwa da kai alal misali yanzu anan ba abin arziki bane kana da ka zama kana bai wa mahaifiyarka umarni ko tana maka hidima kamar kai ne mai gidanta ko kamar sarki ko a ce mahaifiyarka na jin tsoranka wannan ba abin arziki bane a duk mun sani haka nan kuma mu dauki kwatance misali game da batu akan gini da aka ce za a yi wasu mutane marasa takalma marasa riga marasa dukiya masu kiwon dabbobi amma kuma su zo suna ta watin gina gidaje manya-manya dogaye yanzu wannan yana nuna izuwa ga karhanci jama'a na gina gidaje fiye da bukatunmu wanda dama hadisi sun zo da haka الإمام أبو داود يروي حديثي لشيدة ابن ماجه حديثي صحيح الشيخ الألباني إن كان تاشي أتكلم الصحيحة لما حديثي ندبو بيور تري تقص تكلاتن أنا بيجي إن كل بناء وبال على صاحبه تدو نجري لمتنزي بلا إني أكم ميينشي إلا ما annabi ce sai dai ko aka ce fassara shi sai dai ko abinda ya zama dole zaka malami suka ce idan ka tashi gida zaka yi iya abinda kake bukata ne kawai duk abinda ya kara aka saka sunan shi wabalun ala sahibi a wata riwaya ta Tirmidhi da Ibn Majah ila wanda ita ma sahiha ce tana tare da wancan Albani ya inganta su a lamba ta 1231 annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa yu'daru ar-rajulu ala nafaqatihi kulliha illa at-turab bawa yana samun lada akan duk abin da ya ciyar da dabbarsa da ƴaƴansa da makwabtansa da kuɗin da ya biya akai bar ruwa ga fulawar gidansa ko ya biya ƴan aiki suka yi kwashe kwata angosu duk wannan nafaka ne go yana samun lada akai annabi ya ce amma banda gini ba a samun lada akan gini kudu a gaida mu kuma ka fi jarabtuwa da yin gini a wani hadisin na Imam Muslim Imam Muslim da Ahmad annabi yake cewa firashun lirajuli wa firashun lizawjatihi wa firashun lidhayfihi warabi'u lishaytan annabi yace ya ishi mutum daki daya nashi ko wajen kwanciya nashi wajen kwanciya na matar shi da wajen kwanciya guest room na bakin sa annabi sallallahu alaihi wasallam yace da abu ne dora haka daki shaytan kake ginawa idan mutane suke daukuna haka empty su basu a cika su da duk abin da yake bukata kawai a rufe saboda kawai ganganci da alfarma daga aka tsawun filbulan jama'a abinda muke yayi dan nan yanzu ba daidai bane dole mu fara akan mu gaskiya ba daidai bane yana daga cikin wato ababe na israfi da barna inda ya wuce asalin bukatarka idan akwai bukata tabbatacciya a mizanin shari'a ko a rayuwa to wannan fa bi hawa ni'imat ka ko gurbin bukatar shi akwai wanda babban mutum ne zaka yana bukatar babban gida yana da jama'a yana da ƴaƴa yana da wazirai yana da jikoki yana da ma'aikata yana da kaji yana da tumaki yana da motoci yana bukatar gidan da zai wadannan kayan za su shiga ciki amma wanda bai da wannan bukata bai da bukata akwai ne yana bukatar gida mai katanga saboda irin wadannan birane ana bukatar tsaro ana bukatar a hana barayi zuwa kusa da shi baya so a ji komai da kimaro a cikin gidan shi babu shakka wannan yana da bukatar yin katanga amma haka nan kawai kowa yace sai yayi gida ya za katanga kamar gidan yari duk gari ya zama kamar gidan yari kowa gidan shi a kankare gida ai ta kashe kuɗi na banza da wufi ana ta makalkala abubuwa waɗanda baka da buƙatar su kai alfahari ne ko to wannan jama'a haramun ne israfi shi za zai dina Umar dan Khattab mai da yake cikin littafin ainihin wato tabaqat da Ibn Sa'd ya samu labarin wani sahabi Sa'd dan Abi Waqqas babban sahabi fa jama'a ya je kasar Kufa ya gina kasu kamar yanzu kace ya gina bene ya gina mansion aka ba Umar labarin cewa ai daga cikin gari ya koma gefe jiyarai kenan ko yayi gida ana zuwa daga cikin gari kallon gidan daga cikin Kufa ana zuwa a kalli gidan idan da yake za a je ana daukan selfie a kofar gidanka saboda shine latest design a anguwar ko Umar ya aika da sahabi Muhammad dan Maslama yace ga kudi idan ka je bayan garin Kufa ka sai itace mota guda kenan misali za a ci yace kar kai magana da kowa ka je ka kona min gidan nan na Sa'du yace kar ka mishi magana ko ka gan shi haka ku yaje sai itace Sa'du na garin shi lafiya yace a ba ruwanka da ya ka jere itace a kusa da gida kawai tunda mai wuta a cikin gidan shi a kona gida malamai suka ce wannan abin da Umar yayi yayi ne saboda shi wannan sabon san bai dace a ce ya haka ba domin ɗaya daga cikin al'asha wato an tauna tsakuwa ne dan ayatu jisu ba wai dan asali haramun bane gare shi misali ya gida amma bai kamata ya bada irin wannan misalin ba ko mun gane kamar yanzu ne abinda misali ya zama fitina a gun malamai masu wa'azi da masu tafsiri malamai masu wa'azi tafsiri sun zama kamar celebrities jama'a irin gayin da suke yi dinnan kaga malami yayi gayin da kasan an zana shi kama ango ko ku zura din mun koya ba mu almajiran su ba a ce malami ya fito a kasance ba amma bai kamata malami ya zama bawan sutura ba ya zama kawai abun nan din shi intimam din shi kawai kayan jikinsa saboda shi kuduwa ne shi abun koyi ne kuma unconsciously duk abin da yake yi masu bin shi da masu dalibta a wurinsa suna koya bai sani ba kuma za su ga cewa tunda dai malamin mai to daidai ne kiraka koda abun asali halas ne to ya kamata idan kana matsayin jagora cikin al'umma sai ka gujewa abu saboda kar ka zama abun koyi mutane kuma dinda ka bude musu kofa halas to za ta kai zuwa ga haram sai kaga misali asali bukukuwa ba haram bane yin biki na aure ba haram bane ayi taro a ci abinci ayi murna amma da zaran ka ce mutane halas ne in suka je kiyanan suke tsayawa ba su tsaya kiyanan ba to kai da ake ganin ka kuduwa to sai ka guje mu zuwa irin wannan tarurrukan wanda karshe har za a kai wa aikata haram to haka shi ma irin wannan almuhimmu dai gina dogayen gidaje jama'a da gina gidaje waɗanda suke baka da buƙatar su ko sun yi yawa ɗakuna over a gidanka space over to babu shakka wannan alama ce daga cikin alamun tashin alkiyama kuma barna ce ta dukiya kuma babu lada ko kwaya ɗaya yayin wa musulmi ka sani wannan gida da kake ta kawatawa kake ta kokarin yayi kyau ya kuma kowa kyau zaka mutu zaka bar shi zaka je masaukin ka kabari za kuma ka je lahira me zai hana wancan masaukin na dindindin shi ka kawata shi wannan kuma kai ne da bukata bai kon ka kashe duk wannan kudaden ka gida gida kawai a duniya wanda zaka mutu ka bari hala ai ta rikima ma ya kirabuwa wanda ko kuma bayan shekara 5 da ka gina shi sai a daina yayin irin wannan design din gaba ɗaya sai zama na kauye sai ka sake nemo kudi kai renovation ko kuma ka ce za ka sake gina waje ko kuma ka hakura ka zauna ka cikin takaici kana ganin cewa gidanka yanzu bai da kyau me zai hana ka raba kudin sauran kai aikin lahira da su kai sadaka ka sada zumunta ka gina masallaci ka gina islamiyya kai waqafi ka taimaki talakawa ka taimaki gajiyayyu ka taimaki yan uwanka marasa shi sai zama ka gyara gidanka na lahira ke nan kuma kai iya bukata amma babu shakka muna ruduwa kwarai da kokarin cewa in za mu gina gida to kowa yana so sai yayi wanda ya kula abokai da sako'insa da colleagues ɗinsa sai ya fi wanda ya fi nasu kyau saboda a dinga cewa ka wani fa ya kankara gida kaga kaza kuwa babu shakka wannan jama'a asara ce bata lokaci ne rashin sanin abin da ya dace Allah ya tsare kaga anan ya ambaci alamun tashin alkiyama guda biyu kanana akwai su da dama kamar da muka ambata akwai wanda sun riga sun bayyana akwai wanda muna ganin su karar muna rayuwa da su a inda muke dinnan a duniyar mu a wannan zamanin in mun zo wancan gabar insha Allah za mu tattauna akan su dalla dalla kuma za mu zo da summary game da wasu kuma masu karatu da ƴan uwa dalibai suna iya kuma lissafin al-bidayah wa nihaya na Ibn Kathir al-Dimashqi za su ga bayani akan wannan dalla dalla akwai karamin littafi na Malam Abdullah al-Turki al-Asari wanda yake akan al-wajiz fi aqidati salafis salih ahli sunnati wal jamaa inda yake magana akan wannan rukunin na imani tashin al-qiyama ya kwararo da dama daga cikin wadannan alamun tashin al-qiyama yawaitan makaranta al-qur'ani da karancin masana addini yawaitan kashakashi da rigingimu har ma wanda aka shi bai san laifin da yayi ba wanda ke kisa bai san me yasa yake yin kisa ba yawaitar ainihin mata da karancin maza hauhawan farashin kayan masarufi da yawan dukiya a hannun mutane amma ba ta da albarka daga ana fadan miliyan billion trillion amma ba su da albarka ba ka ake bai mai kudin da sai kaga kudin shi 600 ne duka kudin shi duka arzikin shi amma kuma babban mai kudi ne a duk gari ana jin sa amma yanzu mai miliyan 600 ma sai kaga ba damu da shi mutiya da miliyan 600 ma sai kaga ashe kudin banki ne ma da yaci bashi ba ma kudin shi ba suna zuwa sai kwaci sai ga kuma talaka dan uwan kuma gani Allah shi kyauta da zai sauran su zamu zo kansu insha Allah zamu ji suna nan da yawa suna nan da yawa da samun kananan mutane waɗanda suke yin magana a madadin al'umma su dinga shiga rigingimu wanda sun fi karfin su da shugabanni masu zalunci wanda ba su tausayin talakawa sai a cikin alamun tashin alkiyama da jaraban san mulki da mutane za su dinga yi da yawaitan ainihin wato bid'o'i da barna har musulmi su koma suna bautar gumaka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zai bayyana abubuwan ga sunan karara irin su da yake a gaban hotuna yanzu duk irin shi ne musulmi har ya koma yana tun yana barna yana bid'a yana iya shege har ya koma yana bautar gunki kuma a cikin musulunci duk wannan suna cikin alamun annabtar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama fil akhirati wal ula qala thumma talaqa yace sa'annan kuma wannan bawan Allah sai tashi ya tafi falabithu maliyan Umar yace sai aka dan zauna tsawon lokaci a wata riwaya an ce sai da aka kwana uku thumma qala li sa'annan sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace da ni ya Umar ya kai Umar atadri man sa'il ko ka san waye mai tambayar nan qultu Allahu wa rasuluhu a'lam nace Allah da manzansa suka fi kowa sani قال يجي فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم أي جبريل نيدو ينا سندك وعدينه أولا رواية أكتي ينا شنقنا من ذالة صلى الله عليه وسلم يجي أجي أكراش أدورش أكتي بأغنش معنى يرغى يريك أكو يتفع بنش وانا شيني حديث جبريل دمك يدرسي وان شنقلو أكنسا يدوكم يكي درسي نبيو أكنسا لكن كم فائدو دين دم علمي سكفتر أكن وانا حديثي أكوي تشيوا hadisin yana koyar da ladabin koyon ilimi wato ladabin girmama malami da ladabin zama a gaban malami a koyi karatu ba a wulakanta malamai girmama su ake kuma wannan girmamawa tana da alaka da irin al'adu da abin da aka sani a cikin al'ummar da kake rayuwa akwai abin da a wata al'ummar girmamawa ne a wata al'ummar kuma yana iya zama reni to sai mu kiyaye da wannan idan alal misali a gun larabawa taba gemun mutum girmama shi ne in ka zo gun malamin ka zaka zo kusa da shi kuma ka taba gemun shi ce ya sheikh hayyakumullahu ya sheikhana kaga mu ko na ba zaka mallaci je wannan ba ko ba al'adan mu bane da kaka ce zaka je ka gari a kasar larabawa ka zo ka dabba ka da jikin ka zai iya gaya maka yawa a gaban muridan sa ko da ta ana so a girmama malamai da duk wani mai mutunci da duk wani wanda ya taba koya maka wani abu ka girmama shi gurgurdan abin da bai saba wa shari'a ko mutuncin da aka sani a cikin al'umma ba wannan girmamawa tun daga wajen ambaton shi da alkhairi na ka ambaci sunansa ka ambace shi da abin da yake na girmamawa har ka dinga ambaton sunan malamin ka kawai haka gatsai ko wani suna wanda yake nuna alamar raini ko rashin da'a irin sunan da yake sawa malamai din nan da nicknames duk wannan rashin da'a ba daidai bane sannan yi masa addu'a ta gari yana cikin girmamawa da kuma ikrar da cewa lalle ya da falala akan ka kai da malamin ka na da falala akan ka koda juyin juya halin zamani yasa ka fi shi shahara ko ilimi ko wata ainihin wato wata matsaya ko mataki a rayuwa karkare na malaminka sannan in ya da wata bukata zuwa ga wani taimako daga wurinka kai masa taimako na hidima, ka je gonar malami ka masa noma, ka yi masa wanki ko shara a gidansa, duk wannan hidima ce zaka samu lada, biyayya ce ga malami, ko kuma hidima ta dukiyar Allah ya huwace maka. Ba daidai bane a bar malamai, musamman irin malamai da suka koyar a da, a bar su suna cikin wahala da kunci da talauci, mu kuma da ɗaliban su mun zama ƴan kasuwa, mun zama attajirai, mun zama manyan jami'an gwamnati, muna yawo a cikin kankama-kankaman gidaje da hulula masu tsada a kanmu, muna wucewa da matan mu, muna musu danja da hall. Wannan zalunci ne gaba, irin da ake malaman primary ɗin nan, kowa ya zama farfesa, ya zama dakta, ya zama injiniya, kuma suka fara koya mishi tada baki. Amma su kuma suna nan kowa wani korowar ruwa hanzari mallaka ba, shekara 40 da ta wuce, kaga an cuce su. Da ya kamata sai mu dinga taimakon su, mu da muke ganin mun samu da abin da Allah bai ba su ba. Allah shi kyauta. Sannan a hadisin na nuna mana muhimmancin tambaya don sanin ilimi na addini. Kar ka zauna baka sani ba, kuma baka tambaya ba. Yanzu zai kaga wannan ya tawo takanas takano, yayi tambayoyi akan ababe muhimmai game da addini. Da ka dinga tambaya akan abin da zai amfane ka addini, ba abin da zai zama rikima ba. Tambaya tana da alaka da wani abu na addini zai amfane ka, ko sai kai. Amma abin da za ka kawo shuba ko rigima ko wani abu mara amfani, irin da mutane suke yanzu. Allah ya ta malam, wallahi wani ne ya aika da matar shi saki ta WhatsApp, ashe kuma sai ya fasa sai ya goge, ashe ita kuma jibi take da shi, ta riga ta gani. Yanzu ina hukuncin wannan matarka ce ko kai ne? Ko kai ne mijin? Na ruwanka da wannan yanzu. Wannan rigimar ta babu alƙali, kawai ba ruwanka. A tambayi wannan malamin, a ji fatawar shi, a koma a tambayi wancan, a ji tashi, a ji tambaya iri daban-daban. Ba ruwanka da wannan fatawar, tafi gun alƙali da su rigimar su. Ko mun gane? Sannan tashin alkiyama gaskiya ne, kuma yana da alamu. Alamun suna nuni zuwa ga muhimmancinsa, domin da abu mai muhimmanci akan gane shi idan ya kusa. Kuma yana daga cikin al'amarin addini mu san cewa alkiyama ta kusa, dan mu guje wa fitintuninta. Wanda bai sani ba, ya ce bai sani ba, kamar yadda muka ji a baya. Akwai tambaya muhimmiya da malamai suka yi akan wai me sa sahabbai suke cewa sun yi mamakin da yake cewa sadaka ta, cewa da yake kai gaskiya, dai ya ba su mamaki. Aka ce saboda ba su saba faɗan haka ba. Su ba su saba faɗan haka ba. Me yasa? Saboda ba su da ma'aunin da za su ce wannan ne gaskiya, wannan ba gaskiya ba. Wannan yana daga cikin ladabin ɗalibi. Idan malaminka ya gaya maka abu, to kai shiru. Kar ka dinga wani ta'aliki. Ko mun gane? Ko yawan kabarbari ɗin nan da ake yi, duk babu shi a sunna. A yi ta kabbara, a ruɗa waje. Wannan wani yayi ne kawai ake dawa bayan da rika tsoro. Ina fata mun gane. Amma a sunna dai ba a samu haka a yi ta yi ba. Baka taɓa jin an ce ga wani hadisi sahabbai suna ta kabbara har su ruɗa waje ba a wurin karatu, sai dai a wurin jihadi a cikin fagen fama. Don haka ba ka tambayan malami kuma sannan ka ce mishi kai gaskiya, to ka zama irin wannan kenan, kenan ka sani, kenan kafin ya faɗa. To me yasa ka tambaya? Malami suka ce ya ila yau babu laifi mutumin da ya san abu ya tambaya don saura su ji su gane. Wanda yake ganin cewa wataƙila ba su hararo magana ba, ko ba su da fasaha da za su yi tambayar, ko ba su samu dama ba, kai sai kai tambaya don su gane. Sannan babu laifi caccanza salon karatu da karantarwa. Kaga Annabi sallallahu alaihi wasallam yanzu wannan karatun da suka karantar, shi da Jibrilu sun canza salo na tambaya da amsa. Kenan ba kullum ba ne malami zai ta jawabi, wata rana a ba wani dama shi mai, wata rana a yi tambayoyi, wata rana a yi tattaunawa da sauransu. Akwai wasu malamai ko in ce wasu mutane a wannan zamanin namu jama'a da suke amfani da hadisin nan wajen kawo wata muhimmiyar shubha a cikin harkar karantarwa game da tsarin drama, al'amari da ya shafi drama da wasan kwaikwayo. Sai wasu suka ce wannan hadisin ya nuni zuwa ga halaccin wasan kwaikwayo, saboda ga Jibrilu ya zo da wata shigar da ba ta shi ba, kuma ya tambaya wata tambaya kamar da wasa. Daga wannan son zuciya ne jama'a. Na farko tukunna, abinda aka kwatanta a cikin hadisin ya bambanta da abinda ake kwatantawa a cikin wasan kwaikwayo. Daga inda za su gane su ma 'yan wasan kwaikwayo, sai su zauna malami da ɗalibi ana tambaya a amsa, babu wanda zai ki wannan. amma da rawa da waka da ƙarya da kisa da duka da cin amana da kwarto duk wannan a ce a cikin karatu haba jama'a wannan sarrai ne wannan sannan kuma su anan ba da sunan wasa suke yi ba da gaske suke karantawa ce Annabi sallallahu alaihi wasallam yake ko mai tambaya da gaske tambaya yake dan a gane kaga kenan ashe abun ba iri daya bane wannan fa banda ma cewa in an bi sawun wasan kwaikwayo za a samu asalin shi wani abu ne dake da alaka da maguzanci da addinin ɗan kafirin turawan girka su ne suke yin maguzanci ta hanyar kwatanta allolinsu na maguzawa daga za ka samu wasan kwaikwayo amma da aka shigo da shi musulunci shine aka tabi ana lalibe a nemo mishi hujja to shine sai aka kama wannan mu gane bambanci in za ka yi abu a musulunci sai ka samu hujja kake amma ba wai sai ka yi an ce ina hujja ka tafi lalibo lalibo ina hujja sai kana da hujja sannan za ka yi ita hujja ita ce farko sannan aikin wai ka fara yin aikin sai ka gamsu kana yi a ce ina hujja sai ka tafi nema ba to nan duk abin da ka samu koya yake za ka ce hujja ne shine matsalar ta samu ƴan maulidi su wanda suka fara yi ba su yi tunanin nema mishi hujja ba dan ba su ci addini za su yi su suna yin biki ne za su sarakuna daga baya da aka nemi adalintar da shi shine ake talaliban na za a samu hujja kowace shekara sai an samu wasu hujja wanda ba su ne na baya ba kaga ba addini bane kenan domin addini ne hujjar shi tana nan sananniya duk abin da yake addini ba a buƙatar sai an yi lalibe a samu hujjarsa sallah azumi zakka aikin haji duk waɗannan da an ce mai hujja za a ce kaza kowa ya santa duk abin da zaka ji ana ta rigima ana ta neman ina hujjar shi ko to ya fiye maka zaman lafiya ko ka guje mishi Allah ya tsare sannan akwai batu akan musamman islami wal iman bambanci tsakanin musulunci da imani shin abu ɗaya ne ko da bambanci ibnu hajar ya tattauna akan wannan tattaunawa mai yawa ƙarshe take akan cewa idan suka zo a tare to suna da bambanci kamar anan amma ba su zo a tare ba ɗayan su na iya wakiltar ɗaya in an ce islam yana iya nuna iman in an ce iman yana iya nuna islam amma in sun zo a wuri guda suna da bambanci kamar da Allah ya ce qalatul a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna to kaga nan suna da bambanci to haka anan ma da aka kawo su wannan shine dai a takeice game da waɗannan ainihin matsaloli din insha Allah sannan al-ihsan kyautatawa wani abu ne mai zaman kansa a cikin gidan addinin musulunci shine kyautata ibada da kake yi kamar ka ce Allah yana kallon ka yadda ka san idan kana yin aiki ba wani mai gidanka yana gani babu shakka za ka yi kokarin kyautatawa sai da in baya gani kamar mutum ne dake yan kwadago ya kai su gona in bai tsaya ba ko wani wakilin shi bai tsaya ba za su iya mishi abin nan bugi ba giro haka ba za su yi da kyau ba ko amma yana tsaye fa za su tafi su zuwa ga su yi da kyau daka idan kana yin ibada ka tabbatar da cewa ibadar da kake yi kana halartowa da shi a cikin ranka cewa Allah subhanahu wataala da ya halice ka kuma ya wajabta maka wannan aikin yana kallon ka yana kallon abin da kake daka sai ka kyautata mun ji kuma bayani akan wasu daga cikin alamun tashin alkiyama wanda daga cikin su akwai wulakanta iyaye akwai kuma tsawaita gidaje ba tare da bukata ba wanda mun ji cewa duka hakan ba daidai bane malamai sun fitar da fawaidu da dama jama'a a cikin waɗannan gabobi na wannan hadisai wannan da muka ambata suna daga cikin su ba zai yi mu ta kawo su ba domin tsarin karatun shine muna kokarin mu ga cewa mun takaita bayani akan hadisan dan abin ya zauna a zakatun masu saurare insha Allah wallahu ta'ala za mu tsallaka hadisi na gaba amma da yake cewa an am ibnu abasa qala qala rasulullahi qala rajulun ya rasulullah daga amr ibnu abasa ibnu khalid abu najihin wannan shi sahabin nan da ya zo musulunta da wuri farko bakon musulunci hasali ma wannan hadisin wani bangare ne na wannan kisar tashi ta musulunta wanda asalin ta cikin sahih muslim da kuma musnad al-imam ahmad ibnu hanbal riwaya da malai kawo mana anan riwaya ta Imam al-Hakim Abu Abdullah a cikin Musaddar abin da ya faru wannan mutumin ya kasance tun a jahiliya yana daga cikin waɗanda suke gujewa wata gumaka wanda kuma yake ganin cewa al'ummar da suke bauta wa gumaka sun bata, yana zaune sai ya ji labarin bayanan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a Makka, yazo yace zai musulunta bayan yayi tambayoyi masu yawa, wanda tambayoyin da yake daga cikin su zamu ji waɗannan a sashi na tambayoyin. Karshe manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce mishi ba za ka iya musulunci yanzu ba. Haka Annabi ya ce mishi ka koma garinku, in ka ji na bayyana sai ka dawo ka musulunta. Haka koyi koma bai dawo ba sai da aka koma Madina. Wasu sun ce kafin Badar, wallahu alam, wasu sun ce a har ma an yakin Badar a lokacin. Sannan ya dawo ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ka gane ni? Yace na gane ka mana, ba kai ne wani kaza da ka zo lokaci kaza muka yi kaza da kai ba. Zaka mashahurin sahabi ne a Amr ibn Abasa, ana girmama shi saboda wannan falala ta shi. Daga baya ya bar kasar Madina ya koma garinsu, daga garinsu kuma ya koma kasar Sham garin Hims, a can ya rasu a zamanin khalifan Sayyidina Usman dan Affan, da shi da Abu Dharr al-Ghifari mahaifiyarsu daya, amma baba kowa da nashi. Ina fata mun gane wannan. Da shi ne yake cewa qala rajul, wani mutum ya ce ya Rasulullah mal Islam, ya manzon Allah menene musulunci? Qala manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce an yuslima qalbuka lillahi azza wa jalla, zuciyarka ta sallama wa Allah, ta yadda Allah akwai shi mahalicci ne kai imani zaka bauta mishi ne musulunci. Wa an yaslama almuslimuna min lisanika wa yadika, sannan musulmi su tsira daga sharrin bakinka da zaluncin hannunka, baka zakin kowa, baka la'anta kowa, baka wa kowa sharri, baka satan dukiyar kowa, baka amfani da hannunka ka zalunci wani. Qala, sai mutumin ya ce fa ayyul islami afdal, to menene kuma fi falalar musulunci? Qala Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce al iman, ka zama mumini shine musulincin ka ya samu falala ke. Qala wa mal iman, menene imani? Qala Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce tu'minu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal ba'thi ba'da al maut, kai gasgata akwai Allah, gasgata akwai malaiku, ka gasgata akwai littafai da Allah ya turo, ka gasgata manzannin da Allah ya aiko a jumlace, ka kuma gasgata Annabi sallallahu alaihi wasallam a kebance kenan. Wal ba'thi ba'da al maut, da kuma tashin alkiyama bayan mutuwa. Qala ya sake cewa fa ayyul imani afdal, wani imani ne yafi falala? Qala al hijratu, yace kaura. Qala yace fa mal hijratu, ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam menene hijira? Qala yace tahjuru su'a, zaka guje ma duk wani mummuna aiki, shine mafi falalar imani. Qala fa ayyul hijrati afdal, yace to a cikin kuma ita wannan kaura ta gujire mummuna da yin falala? Qala al jihad, Annabi sallallahu alaihi wasallam yace jihadi. Qala yace wa mal jihad, meye jihadi? Qala an tuqatil al kuffara idha laqitahum, in ka gabu da kafirai ka yake su. Qala fa ayyul jihadi afdal, yace wace jihadi ne kuma falala? Qala yace man uqira jawaduhu wa uhrika damu, wanda yafi kowa samun falala a jihadi? Wanda aka kayar da dokinsa kuma aka zubar da jininsa, wanda ya shahada ke. Qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama, sai manzo Allah ya ce thumma amalani huma afdalul a'mal, bari kuma in kara maka bayanin wasu ayyuka da suka fi kowane aiki kyau. Illa man amila bimithlihima, in banda ya wanda ya irin su. Hajjatun mabrura, haji lafiyayye, au umra, ko kuma umra. Wato wannan hadisin kamar ƙarin haske ne akan wancan hadisin, za ka ga ya zo da bayani akan imani, kuma shi ma ya zo ta sigar tambaya. Malamai suka ce shin wannan hadisin din na halascin kai ta tambaya kana matsawa malami, kai ta tambaya kana ƙara shiga da shi lungu? Wasu suka ce eh, tunda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai hana ba. Wasu malamai suka ce a sai an kalla yanayin yadda abin yake. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin al'adarsa da ɗabi'arsa baya hana baƙo yin tambayoyi. To kai ma idan baƙo ne kana iya kai, ko malamin yana da damar ya saurare ka. Amma ƴan gari Annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana su yawan tambaya. Dan haka Anas yake cewa muna jin daɗi idan baƙo ya zo ya ta tambaya mu, kuma muna kwasan ilimi. wasu kuma suka ce a to ai an hana ne a lokacin saboda tsoron kada su tambaye abin da ya jawo matsala yanzu kuma babu wahayi babu wannan matsala domin cewa akai la tasalu an ashiya in tulalakum tasu'u yanzu babu wannan yanayin da aka zaka ga malami duk tambayar da kake so ka ƙara da ita babu lifi kana eh wannan shine magana fi inganci kana eh kai tambaya shi kuma malami ya zama mai hakuri da juriya wajen amsa tambayoyi idan ya fahimci cewa tambayoyi ne na alkhairi sannan kuma wannan hadisin na nuni zuwa ga falalar ayyuka irin haka imani hijira ba wai dole sai kai hijira da jiki ba a'a hijira da tunaninka da dabi'arka da halayenka mun ji wannan a can baya shine ka kaurace ma dukkan munanan dabi'u munanan ayyuka munanan halaye munanan mu'amaloli sannan kuma daga cikin mafiya falala cikin ayyuka na imani har ila yau akwai jihadi dan daga kalmar Allah na gaba da shi ko ban da yaje jihadin akwai kuma falalar shahada wanda ya mutu alhalin yana jihadi dan Allah sannan akwai wasu ayyuka guda biyu masu muhimmanci yan uwa masu albarka su ne aikin hajji da umara kai kokari ya kai musulmi idan ka samu dama ka samu wadata yi kokari ka sauke aikin hajji na farilla in kana da dama ka je ka ƙara yi ka ƙara yi ka ƙara yi har iya abin da ya sauka Malam Sufyan dan Uyaina yayi aikin umara a rayuwarsa guda 69 duk in yaje umarar sai da yayi addu'a yace Allah ka sa na dawo bari yace da na dawo wannan da nayi addu'a sai na ji kunya Allah na roƙa ya biya mini na roƙa ya biya mini sai na ji kunya ile kuwa badi bace bai mutu Allah ya gafarta mishi da aka salaf da suna yin aikin haji ko yaushe ba wai kace ana soke falari farali shikenan ba ruwa ba ko kuma mutane a yanzu da suke so su mutu kamar Yahudawa suna da kuɗi suna da wadata amma suna ganin aikin haji asara sun gwammace shi ta kashe kuɗin su suna gina kibda kibdan gidaje suna auren rusa rusan mataye suna tashar holiya ba za su yi aikin haji ba to wannan annabi ya ce wanda yake yin haka in ya ga dama ya mutu bai hude ma'ana in ya ga dama ya rinta ma kawai musulunci shi bai da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko mun gani haka nan umara wato yin aikin umara kuma alhamdulillah a shekara da ta wuce ko fiye da shekara musulmai shi sun shiga cikin kalubale sakamakon wani shari'a yake cewa corona aka hana tafiye-tafiyen aikin haji da umara ina jin aikin haji biyu aka yi cikin wannan larura ko umara kuma ta zama sai dai tarihi sai labari amma yanzu an bude jama'a idan kana da kuɗi ka je ka yi kitikiti ka tafi kai umara ka je kai aikin haji ka je ka shiga asusun gata na aikin haji ka sauke farilla aikin haji da ke kanka in ma ka taba yi ka je ka ƙara yi idan ka je ka bauta wa Allah ka yi dawafi ka yi addu'o'i ka samu sabunta imaninka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa aikin haji wanda yake mai kyau wanda aka yi shi babu barna babu sabo bai da sakamako sai aljanna wa hajj mabrur laysa lahu jaza'un illa aljanna ranar arafa din nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace shedan zai ta kurdawa cikin mutane yana so ya bata masa aikinsu amma Allah zai yi shela a cikin mala'iku in an kusa tashi can gab da la'asar bayan la'asar gab da magariba Allah zai ce mala'iku su sheda cewa duk wanda suke tsaya kiyan afadin nan Allah ya gafarta musu da masu gabaki daya sun koma kamar yau aka haife su me kai wannan falala jama'a kana da kudi ba za ka je kai ba Allah ya musu wannan falalar shedan ya shiga cikin tashin hankali da damuwa da bakin cikin da ba taba ganin shi a ciki ba amma kai kana nan kana da kudi kake zuwa kai haka nan umara tana da wannan falalar ita ma da haka ƴan uwa musulmi ne kokari mu dage wajen sauke faralin mu na aikin haji da umara saboda abin da ke cikin su na falala da Allah subhanahu wataala ya shimfada zamu saurara anan saboda kuran lokaci sai Allah ya kai mu darasi na gaba subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh